Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asari yar Laraba 27 ga wannan watan Satumba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lewl da Niya. Sai kuma Alfa Radio daga birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kare matakan da gwamnatin kasar take dauka akan bala'in da ya afkawa yankunan Amurka tsibiran yankin Karibiya sakamakon mahaukaciyar guguwar teku da suka afkawa yankin. Chatar bakin da ke faruwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa na ƙara kawo tababa akan dakatar da shirin nukiliya a zirin Koriyoyin cikin lumana. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka da sabuwar dabarar da ta fito da ita ta warware kikikakan da ake yi da mayakan kungiyar Taliban ba zai sa ta daina fada a Afghanistan ba.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar babban jam'iyyar adawa ta Najeriya ta PDP ta yi wani babban taro a jihar Adamawa don sasanta rigingimu tsakanin 'ya'yanta.
Madu Sharifu za mu same shi da duk mutanensa in Allah ya yarda za mu yi nasara za mu jawo su mu yi tafiya tare.
A yau ne kuma a ranar yawon bude ido ta ƙasa da ƙasa. Su kuwa masu ruwa da tsaki a wannan fannin yawon bude ido a jamhuriyar Niger cewa suke yi ba girin-girin ba.
Mu ba biki ne muke so bana rana
ba wai biki a zo a ce an yi biki ba. Majalisar Dinkin Duniya ce ita ce ta kebe wa rana ta ta ita ce ranar tourism kenan. Niger bi ne ta yi, mu ba shi ne muke fata ba. Mu abinda zai bunƙasar da tourism din mu cikin Niger shi ne muke so.
To kuma nan ba dadewa ba za ku ji wani bako da muke tare da shi a wannan ɗakin watsa shirye-shiryen mu kuma za mu ji abin da ke dauki da shi. Kana wato Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kare matakan da gwamnatin kasar take dauka akan bala'in da ya afkawa yankunan Amurka a tsibiran yankin Karibiya sakamakon mahaukaciyar guguwar teku da ta afkawa wannan yankin. Trump ya sanar da cewa zai kai ziyara Puerto Rico da tsibiran da ake kira Virgin Islands ranar Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu haka dubban jami'an gwamnatin tarayya Amurka na aiki a tsibiran a cewar Elaine Duke, makaddashiyar sakataren tsaron cikin gidan Amurka. Bayan ganawa da shugaba Trump, Ms. Duke ta faɗawa manema labarai cewa da taimakon ƙawayen Amurka suna ci gaba da aiki ba dare ba rana, suna aiki tukuru don ceton jama'a. Ms. Duke ta ƙara da cewa gwamnatin Amurka za ta kai kayayyakin masarufi da abinci da ruwa a tsibiran da maido da wutar lantarki a asibitoci da tashoshin jiragen ruwa da na sama da kuma wasu muhimman wurare.
Cacar baki da ke faruwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa na ƙara kawo tababa a kan yiwuwar dakatar da shirin nukiliya a zirin Koriya cikin lumana. Shugaba Trump ya faɗa a ranar Talata cewa ɗaukar matakin soja zai iya gurgunta ko kuma dagulawa da Koriya ta Arewa al'amura. Duk da dai ba wannan hanyar ne ake son abi ba don takawa shirin makaman nukiliya da masu linzami na gwamnatin Kim Jong-un ba. Shugaban ya ce shugabannin na Amurka da na Koriya ta Arewa ba barazanar yin amfani da ƙarfin soji kadai suke yi wa juna ba. Sun kuma zagi juna inda Trump ya kira shugaban Koriya ta Arewa ƙaramin mutum wanda ya dogara akan makaman roka. Shi kuma Kim ya kira Trump tsohon da ya ruɗe.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka da sabuwar dabarar da ta fito da ita ta warware kikikakan da ake yi da mayakan kungiyar Taliban ba zai sa ta daina fada a Afghanistan ba. ‘Yan sa'o'i bayan isarsa kasar, wani harin roka da aka kai a tashar jiragen saman birnin na Kabul ya raunata mutane biyar. Sakataren rundunar NATO Jens Stoltenberg, wanda shi ma ya je Kabul din, ya jaddada kudirin NATO na taimakawa Afghanistan. Shirin da shugaba Donald Trump ya fadda akan Afghanistan cikin watan da ya gabata ya nuna irin gagarumin rawar da kasashen yankin za su taka, ciki har da kasar India. Birnin Kabul ne wuri na biyu da Mattis ya je a ziyarar da yake a kasashen kudancin yankin Asia, bayan da ya fara zuwa New Delhi, babban birnin kasar India.
Ana sa ran kotun kolin kasar Thailand za ta yanke hukunci a yau Laraba akan tsohuwar Prime Minister kasar Yuglak Shinawatra akan hambarar da ko kuma wato hambarar bisa zargi na laifin yin sakaci kenan. Tana yiwuwa Yuglak ba za ta kasance a kotun ba lokacin da za a yanke wannan hukunci. Ba ta bayyana a gaban kotun shekaran jiya Litinin lokacin da kotun ta shirya yanke hukuncin, abinda ya sa kotun ba da izini a kama ta. Ana kira zaton wato ta arce ne zuwa kasar Dubai don ta iske dan uwanta, shi ma tsohon Prime Minister kasar da ake kira Thaksin Shinawatra. Ana zargin Yuglak da laifin yin sakaci wajen aiwatar da wani shiri na sayan shinkafa wanda aka fara shi a lokacin da take Prime Minister. Yuglak ta musanta zargin aikata laifi a gaban kotun kolin a kasar a farkon watan da ya gabata. Idan haka har aka tabbatar da aikata wannan laifin, za a iya yanke mata hukuncin dauri har na tsawon shekaru 10.
Kasar Saudi Arabia ta amince mata su fara tukin mota karan farko kenan, a cewar wata dokar masarautar kasar. Kafafen yada labaran kasar sun faɗa jiya Talata cewa dokar da sarkin Saudiya ya yi ta ba da damar a ba maza da mata takardar izinin tuki. Yarima Khalid Bin Salman, jakadan Saudi Arabia a Amurka dan sarkin Saudiya kuma, ya ce barin mata su yi tuki wani gagarumin ci gaba ne wanda kuma kasar ta shiryawa. Jakadan ya fadawa manema labarai a Amurka cewa wannan ne lokacin da ya kamata a yi abin da ya dace. Shari'ar Musulunci da dokokin tukin Saudiya ba su haramtawa mata tuki ba, amma dai ba a ba su takardar izinin tuki ba, kuma akan kulle su idan suka yi yunkurin yin haka. Za a fara aiki da wannan dokan ne a watan Yunin shekarar 2018, baɗi kenan idan Allah ya kai mu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, jam'iyyar adawa ta PDP ta shirya wani babban taro a jihar Adamawa don sasanta rashin jituwa tsakanin 'ya'yanta, inda baki ɗansu suka dace akan maido da darajar jam'iyyar a idon masu kada ƙuri'a a Najeriya. Ga wakilinmu Sanusi Adamu daga jihar Adamawa din.
Kalaman shugaban kwamitin sasantawa da shiga tsakani kuma gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku a babban taron jam'iyyar PDP shiyar Arewa maso gabashin Najeriya da ta gudanar a Yola Fadar jihar Adamawa gabanin babban taron ta na ƙasa da kuma shirin shiga zabubbuka na shekara ta 2019. Jam'iyyar PDP shiyar Arewa maso gabas ta ce makasudin shirya taron shine kafa kwamitin sasantawa da shiga tsakani da zimmar din kai barakar da PDP ta yi fama da su bayan kaye da ta sha a zabubbukan da suka gabata a shekara ta 2015. Shugaban kwamitin riko na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa Honorable Muhammad Alkali Imam ya ce baki ya zo daya kan dalilai da suka jawo wa jam'iyyar koma baya.
Some of the reasons why our party lost in 2015 general elections were predicated on the lack of equity, fair play and justice.
Waɗannan dalilai su ne rashin adalci, dauki dora lokacin zaben fidda gwani da kuma rashin kamanta gaskiya kan lamuran da suka shafi zabe. Ambassador Emmanuel Njuwa, mataimakin shugaban jam'iyyar PDP ta ƙasa shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, ya ce nan gaba jam'iyyar ba za ta lamunta ba wajen ladabtarwa, kuma wajibi ne duk wani ɗan jam'iyya ya yi biyayya ga uwar jam'iyyar.
There was kill PDP in the north east was not that there was no PDP, it was grudges, antipathy.
Ambassador Emmanuel Njuwa ya ce abinda ya karye gwiwar jam'iyyar PDP a Arewa maso gabashin Najeriya shine gunaguni, wannan ma ya sa 'yan jam'iyyar ƙaura da kuma zaɓen wata jam'iyya da ba tasu ba. Na yi hira da shugaban kwamitin sasantawa da shiga tsakani na jam'iyyar PDP shiyar Arewa maso gabashin Najeriya kuma gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku, inda na tambaye shi baya ganin rashin wakilcin bangaren Sanata Modu Sharif alama ce ta ci gaba da kasancewar baraka a jam'iyyar ta PDP. yi?
To ka san dinki in ka fara zaka ci gaba ne kuma ba zaka ja da baya ba. Dinki aka kira ta fa sai ka rika kwakulowa kana dinkawa din ana ci gaba. Madu sharri zamu same shi da duk mutanen sa in Allah ya yarda zamu yi nasara zamu jawo su mu yi tafiya tare.
Bayanin bayan taro da Senator Grace Bent ta gabatar wa taron ya nuna jam'iyyar PDP za ta kara wa mata da matasa gurabe da za a rika damawa da su cikin lamuran siyasa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Jama'a duka wanda yayyau zai rigita salka ban tsoro.
Kuma da Allah a gaida Sanusi Adamu, kamar yadda muka riga muka faɗa a gabatarwar mu, kai tsaye muna tare da wato Malam Nazir Suleiman Ibrahim na gidan rediyon tarayyan Najeriya a Bauchi, wato Radio Nigeria Globe FM kenan. Malam Nazir, barka zuwa.
Assalamu alaikum.
Yawa, to Malam Nazir, menene babban dalilin wannan ziyara da kuka kawo a nan ƙasar Amurka?
To mu dai ɗan jarida ne da aka tsakuro kan mutum takwas daga wato gidajen rediyo guda takwas waɗanda suke gabatar da shiri na musamman na ɗalibai da suke karatu a nan Amurka, waɗanda gwamnatin Amurka ta ɗauki nauyin su wajen karatu. To muna gabatar da wani shiri da ake ce da shi Greetings from America. Yau shekara goma kenan. Sai suka ce to yana da kyau mu zo mu gani idan mu halin da ɗaliban Najeriya da suke karatu a nan suke ciki, saboda mu saka cikin shirye-shirenmu saboda ya ba da armashi dangane da shirin.
To me kuka gani a wannan ziyara?
To zuwa yanzu dai ba mu ga ɗaliban ba tukuna. Za mu tafi Michigan, Detroit an jima kaɗan, sannan muka yi kwana huɗu, sai mu wuce Atlanta mai kwana biyar inda za mu haɗu da waɗannan ɗaliban insha Allah.
To ko Maryam kina da wani abun tambaya?
To daga Najeriya kamar waɗannan irin bayanai ko rahotanni kuke samu game da waɗannan ɗaliban?
To muna samun rahotannin yadda gaskiya al'amuran karatun suke ci gaba, kuma yadda gaskiya wasu za su faro tun daga ma primary har su samu digiri, ma na digirgir akwai su daga cikinsu. Akwai sama da mutum 50 da muka yi interview da su tun daga mataki na primary suke nan har zuwa lokacin da suka yi digirin
su na uku
a nan Amurka. Akwai su da dama. To shine sai abin yana ba da armashi wa jama'a, suna mamakin yadda gwamnatin Amurka take ba da wannan dama a ɗaliban Najeriya. To shine suka ce ya kamata mu zo mu gani, mu ga ina suke zaune, mu ga irin makarantunsu, mu ga mu kula da irin ɗabi'unsu da kuma irin abincin da suke ci, don wani lokaci in ka zo abincin da zaka ci in bai dace da irin naka ba akan dan samu matsala. To amma idan lokaci ya ja kuma sai su saba, kamar yadda mu ma muka zo yanzu da ba mu fahimci abincin ba
haka. To a gurguje na san baba yana da abin da zai tambaya, kamar ya zuwa yanzu koko in ce wani irin matakai ne Amurka ke dauka ta nemo waɗannan ɗaliban da za su zo karatu nan?
To kin san wani abu na al'amarin gwamnatin Amurka shine su gwamnatin, ita gwamnatin Amurka ba ta cewa wannan dan wane ne jikan wani, ba ruwanta da wannan. Zuwa take karantu kai tsaye ta zauna ta kai waɗanda za su kula kamar supervisors kenan, suna kallon yadda ake gabatar da darussa a makaranta. Sai su ce kaiwa sunanka, sai su rubuta kewa sunanki, su rubuta, ba su damu da ko kai dan waye bane.
To ba jarabawa ake
ba? Jarabawa ake ba, indai kawai ka ci. To jarabawan ita ce iliminka a cikin aji. In sun ga kana yawan cin tambayoyin da ake maka ko darussan da ake malami ke karanta, wato sai su dauki sunanka. To suka dauki sunanka shikenan, su ce wa mahaifinka sun dauki nauyinka, za ka taho Amurka kai karatu.
To kana ganin ta wace hanya ce wannan ziyara da kuka kawo a nan Amurka za ta iya amfanan mutanenmu a gida?
Eh, to amfani ana samu, saboda akwai waɗanda suke likitoci ne, injiniyoyi, sun yi digirgir PhD kenan, har sun koma gida Najeriya suna ayyukansu, kuma suna taimakawa iyayensu da ƴan uwansu da dangi da makwabta da sauransu. Akwai su da dama waɗanda a shekaru goma da muke shirin nan muna da ɗalibai da suka ƙware suka koma gida sama da mutum 70.
To mun gode ƙwarai da gaske, wato Malam Nazif Suleiman Ibrahim ke na gidan rediyon tarayyan Najeriya a Bauchi, Radio Najeriya Globe FM. Mun gode da zuwa.
Madalla.
To madalla. Yayin da duniya take bukin ranar yawon bude ido ta kasa da kasa, masu otal-otal a Niger kuwa sun ce ya kamata hukumomi su yi aiki tukuru don jawo masu yawon bude ido a cikin kasar. Ministan sashen Ahmed Butu ya yi wa 'yan kasar jawabi a cikin wannan rahoto da wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Le tourisme est important dans la vie et pour les moyens d'existence de beaucoup de gens. Cette journée qui
harakokin yawon bude ido suna da muhimmanci a cikin rayuwa da matattalar arzikin jama'a masu yawa, kuma wannan ranar mai muhimmanci ta yau tana bada dama domin wayewa al'umma kai game da muhimmancin sha'anin yawon bude ido a kowane fanni. Ministan Ahmed Boto ya ci gaba da cewa mautu'in ranar ta bana ta yawon bude ido shine yawon bude ido a lokaci mai tsawo, makami na bunƙasa tattalin arziki, yana jan hankalin mu a cewar sa gaba daya domin ƙara lilwanta sha'anin yawon bude ido da kuma tudanyar al'adodin al'ummomi da dama na duniya. Minister Ahmed Boto ya ci gaba da cewa yawon bude ido ba a auna shi da yawan masu shige da fice ko kuma da yawan mutane, amma da yawan alherin da yake kawowa ƙasa. Majalisar Dinkin Duniya a cewar sa ta ayyana shekara 2017 shekarar yawon bude ido ne jumawa domin kawo ci gaba.
L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2017 année internationale du tourisme durable pour le développement.
Sai dai a cewar wani mai mallakar otel a garin birnin Kwani dake sauke masu yawon bude ido mai suna Abdullahi Kado Sufa, ba wai biki ne suke bukata ba na ranar yawon bude ido.
Mu ba biki ne muke so ba na rana.
Ba wai biki a zo a ce an yi biki ba, ga Majalisar Dinkin Duniya ce ita ce ta keɓe wa rana, ita ce ranar tourism. Kenan Niger bi ne ta yi. Mu ba shi ne muke fata ba. Mu abin da zai bunƙasar da tourism din mu cikin Niger shi ne muke so. Yawon bude ido. Allah Ubangiji ya albarkace mu da arziki daban-daban. Kaga in ka ɗauki wajen park W muna da namun daji babu irin wanda bamu da mu'addar reserve din su iri-iri. Sannan ka komo wajen Doso, wajen birni, kaga akwai rakumin daji nan dai kusan a ce duniya in ba gari wa, yana tsammanin da Kenya ne da ban sani ba ƙasa biyu ce ko uku Africa wanda adda rakumin nan na daji. To kaga abu ne wanda ya kamata a zo a dinga bunƙasa, mutane su zo su ganshi, ba ai ba. Mu adda le plus grand désert du monde, hamada ta duniya, mu yi kowa hamada cikin duniyan nan. To kaga arzi shine ya kamata ita ma da sai a taho inda za ka ga an yi kilometer 200 babu ita ko 400 babu ita, kana ta taya rere ne dai ka ta yanka. To kaga abu ne na alfahari duka wanga mutane basu kula ba a taho a yi shi.
Sha'anin tsaro na ɗaya daga cikin ababen da suka kawo koma baya ga sha'anin yawon bude ido a cikin wannan kasar ta jamhuriyar Nijar, abinda ya sama hukumomin kasar kira irin wannan lokaci ga masu zuwa jamhuriyar ta Nijar da cewa sha'anin tsaro na inganta hankali a arewacin kasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 10:11 kenan da minti 19 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Ma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masaruwa da kuwa cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ke tattaunawa da Hafsat Bello dan mai soro yar asalin jihar Kano a Najeriya, kuma idan masaruwa yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda Hafsat take muna bayanin tsawon lokacin da ya dauke ta ta kammala digirin ta na biyu. Daga nan sai na tambaye ta cewa
don a gida ne kuma kamar wani tsawon lokaci zai dauke ki?
Eh, a gida to kaga yawa, kuma sannan akwai wannan bambancin ma a gida idan ka fara shi wannan karatun ya danganta sai san da kawai ka gama. Kaga akwai matsalar yajin aiki, sannan kuma akwai matsalar rubutu. Kasan idan mutum ya gama yana yin rubutu, yana rubuta takarda wacce idan ya gama ta, to wannan ya danganta da wanda aka baka ya duba ka maka aikin ka yawa wanda aka baka ya duba maka ya danganta da shi shine zai sa gamawarka amma anan kaga ai ba haka bane ba
ya yake anan
anan to ka san akwai mutane da yawa babu yadda za a ce wai ba kamar a gida ba ka san dole akwai lokaci idan ka ce a wannan semester zaka gama dole ita zaka gama kaga a gidan Najeriya ma in ka duba ko da a ce kudin ne zaka ga ba komai zan ta biyan kudin registration nawa ne amma anan ka san cewa registration din ka ya tsada so duk wanda kai ka gama a cikin wannan lokacin idan ba haka ba ka san sauran kuma sannan mai duba kan ma shi ma gaskiya zai mai da hankali sosai kuma suna bada gudunmawa kuma suna taimakawa zaka ga ba sa son su ga cewa dalibin su ya fadi ko kuma ya zama koma baya suna bada gudunmawa sosai yadda dalibin su zai zama cewa yayi fice
yanzu sai kina jin cewa a dara ki koma gida a ce ki koya a biyu ki akwai abubuwan da zaki dauka da zaki kai ki kwatanta yin su ko aiwatar da su a makaranta a gida Najeriya
akwai abubuwa da yawa tabbata saboda ina tunanin irin wani abubuwan da ke da za a samu wanda za su nuna su masu kware tabbata za a samu ci gaba saboda akwai abubuwan da yawa da zaka ga ana yi anan kai da an yi a Najeriya da lalle za a samu ci gaba akwai su
to ya dangantaka yake tsakanin malami da dalibi anan idan je kwatanta da yadda dangantaka yake a gida Najeriya
anan zaka ga malami da dalibi kamar abokanai ne saboda wannan abokantaka da yadda kuke su kuke cudanya da juna zaka ga ya baka dama tambayan malami ko wace irin tambaya kuma sannan ba zaka ji tsoro ba ka san a gida kuma ana tsananin ji tsoron malami a cikin aji malami yana zuwa guri zaka kowa ya samu nutsuwa kowa ya kama kanshi wani ma yana jin tsoron yin tambaya saboda bai san da yaya malamin zai amsa mishi ba ko kuma ba zaka iya zuwa ka samu malami a ofishin shi sanda kaga dama ka tambaye shi duk tambayar da kaga dama kuma ya amsa maka ba amma ana zaka ga ofisoshin malamai koyar shi abu daya ki duk sanda kaga dama ka kira su ma a waya to zaka ga wasu za su ba da number waya duk sanda kai musu email za su amsa ka dan duk sanda ka je ofishin su suna ma baka ma lokaci ma wanda ma ba ma office din su ba saboda kawai su ga cewa dai sun taimaka maka dai ka samu abin da kake so wanda zaka kuma a Najeriya ganin malami ma aiki ne wata zaka ga an bata wanda zai rinka duba mata aikin ta amma ta je ta neme shi ta raka amma kaga anan ba haka bane ba dole wani ma idan aka baka shi zaka ga shi ne ma yake neman ka ma ya in baka zo kuma shi zai neme ka ya ji ya lafiya to irin wayannan abubuwan kaga akwai bambanci sosai
to ya magana da a tsakanin waɗannan mutanen biyu malami da dalibi da a tsakanin su tunda nan akwai lokaci ga dama sai ka kira malami duk inda ga dama sai ka tsare shi tambayan da ga dama duka yi mashi
eh ba duk inda ga dama ba kuma akwai lokaci ba ka san akwai lokutan office din suna bayar da awannin su kuma sannan idan za su baka awannin su za su baka email din su za su baka number voice amma za su ce maka daga lokaci zuwa kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zaka iya samu na ta waya daga lokaci zuwa kaza zuwa lokaci kaza zaka iya zuwa office ina daga lokaci zuwa lokaci kaza zaka iya min email to ta cikin wannan email din ne zai iya gaya maka to ai akwai ma extra lokaci ma da zaka iya gani na to kazo lokaci kaza in har kana da wata tambaya kaga mu su kuma dalibai in dai ka ba su wani dama zaka ga cewa wannan gaskiya yana min kokari babu yadda za a daina shi babu yadda za a mishi abinda bai cancanta in yi wa malami ba saboda dama ka san dole da malami da dalibi ba daya bane ba dole akwai wata girmamawa da ya kamata a ce ka bashi to yawanci idan har mutum ya rike wannan matsayin nashi za ka ga gaskiya ba a yi mishi rashin da'a ko kuma a taka shi
to Hafsat ba ke ce na harkon da na hira da ita ko a wannan shirin ba matsayin dalibi ko daliba da yawan ku na yi tattauna da ku akan zubi da tsarin karatu a nan amma yawancinku maimakon a ce sun koma gida sun aiwatar da irin abin da suka koya abin da suke gaya mutane masu sauraronmu sai ga sun gumace su ci gaba da zama nan me yasa haka
to gaskiya shine abin da nake gaya maka wa'annan damammaki ne da babu su a gida amma tabbas yawanci za ka ga duk wanda suke cewa ba su ba ma nan wadan wani lokaci ne za ka ga idan suka zauna sai kaga suna sha'awar su koma saboda idan har ba su koma din ba ai kaga gida ba za a ci gaba damammaki ne da babu su a gida wanda ka je kana da abin da zaka bada gudunmawa amma babu ma fili babu ma sararin da zaka iya bayarwa sai kaga to me yasa zan koma inda ba a bukata bayan gashi ana bukata ta kuma sannan ni ma ina bukatar
to malama Hafsa lokaci ya daga mun hannu masare yau ma kaman kullun lokaci mun da ya mun halin nasa a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madun bakwar tamu malama Hafsat Bello dan mai soro sai Julie Gresham da ta daidaita ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
raga da busa she ta kare ga in jifla raga da busa she ta kare ga in jifla raga babu busa
sashe dajin Allah lale nare nakiba Muhammad inni shi takasawa.
To madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa da bakuwarsa. Yanzu kuma sai sakonni da kuka aika mana.
Sakonmu na farko a yau yace muna fatan kafa kwamitin da Majalisar Wakilan Najeriya ta yi don jin ra'ayin al'umma akan kiraye-kirayen sake fasalta harkokin mulki a cikin kasar. Ya zama alkhairi ga waɗannan kiraye-kiraye da ake yi. Da fatan kwamitin zai gudanar da aikin sa yanda ya kamata ba tare da nuna bambanci ko wariya ga wata shiya ba. Sakon ya zo daga hannun Mahmud Salihu Kauran na Moda Zamfara. Sai wannan sakon shi kuma yace assalamu alaikum sashin Hausa na VOA. Babban burin mu ga gwamnatin tarayya haɗi ga gwamnatocin jihohi da su yi wa Allah da manzon shi su ƙara rubanya kokarin su wajen taimakawa al'umma da aikin yi musamman matasan mu waɗanda ba sa da aikin yi. Sakonmu na gaba kuwa yace assalamu alaikum muryar Amurka. Matakin da ƙasar Saudiya ta dauka na baiwa mata ƴancin tuka mota a ƙasar abin ayaba ne. Da fatan mata za su bi dokokin tuki da kuma gudun tukin ganganci. Sako daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. Shi kuma wannan sakon yace tasowar guguwar tsige-tsige da ya tabbaye majalisar dokokin jihar Adamawa abin takeici ne. Ina kira da babban murya ga ƴan majalisun jihar. Ba wannan aikin talakawansu suka tura su ba. Ya kamata su mai da hankali ne ga abin da zai kawo ci gaban talakawansu, ba wai kace nace ga ƴan uwansu ba. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chelidi jihar Bauchin Najeriya. Wannan sakon kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa. Yunkurin sasanta ma'aurata da kungiyar mata ke yi a Kaduna yana da matukar muhimmanci ganin cewar wasu dalilan da ke haddasa mutuwar aure ba su taka kara suka karya ba. Sako daga Sani mai lange-lange Lawaya Wuri da Hamza Galadimu a birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya Wuri. Sai sakonmu na ƙarshe da yace muna fatar taron manema labarai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kira a Najeriya ya haifar da damai ido da dubai da Najeriya ta yi ƙaurin suna wajen take haƙƙin ɗan adam. Sakon ya zo daga hannun Naziru Abubakar Sabo Busau.
To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kare matakan da gwamnatin kasar take dauka akan bala'in da ya afkawa yankunan Amurka a tsibiran yankin Caribbean sakamakon mahaukaciyar guguwar teku da suka afkawa yankin. Trump ya sanar da cewa zai kai ziyara Puerto Rico da tsibiran da ake kira Virgin Islands ranar Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu. Cacar bakin da ke faruwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa na ƙara kawo tababa akan yiwuwar dakatar da shirin nukiliya a zirin Koriya cikin lumana. Shugaba Trump ya faɗa ranar Talata cewa ɗaukar matakin soja zai iya gurgunta ko kuma ya dagulawa Koriya ta Arewa al'amura. Duk da dai ba wannan hanyar ake so abu ba don takawa shirin makaman nukiliya da masu linzami na gwamnatin Kim Jong-un burki. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka da sabuwar dabarar da ta fito da ita ta warware kikikakan da ake yi da mayakan kungiyar Taliban ba zai sa ta daina fada a Afghanistan ba. ƴan sawoyi bayan isar sa kasar, wani harin roka da aka kai a tashar jiragen saman birnin na Kabul ya raunata mutane biyar. Sakataren rundunar NATO Jens Stoltenberg, wanda shi ma ya je birnin Kabul din, ya jaddada kudirin NATO na taimakawa a Afghanistan. Shirin da shugaba Donald Trump ya fidda akan Afghanistan cikin watan da ya gabata ya nuna irin gagarumin rawar da kasashen yankin za su taka, ciki har da kasar India.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da sauran baki ɗayan wato ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka da kuma wace ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham kenan da injiniyanmu na wannan safiya Mr. Vasco. Sai kuma baƙonmu da ya kawo mana ziyara Naziru Suleiman Ibrahim na gidan rediyon tarayya wato Radio Nigerian Globe FM kenan daga Bauchi. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Ga 'yan yau da gobe kuma kan hanya.